من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالي دمرا بعد حتوى دجونا وانا ينبتشي بيشارن البركة نرانر الحميس wanda ya dace da takwas ga wata na ga watan safar shekara 1448 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina, kuma ita ce rana ta 23 ga wata na 7 shekara ta 2026 bayan miladiyar annabi isa. A wannan majalisi namu mai albarka, inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Zamfo Plaza Foundation wanda yake unguwar Zamfo a tsakiyar birnin Abuja, muna roƙon Allah Jalla wa'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi.
Amin.
A darasin da ya gabata, idan ƴan uwa ba su manta ba, mun tsane ƙarshen aya ta 25, amma yau za mu ƙara maimaitawa tun daga kan aya ta 23 don ƙulla ma'ana. Faɗin Allah ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'a. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هما دتي كاوى وانتبئوا da kyawawan ayyuka ba za su zo daidai da munana ba. Idfa billati hiya ahsan, ka ingije dukkanin wani mummunan da abu da aka yi maka. Billati hiya ahsan, da abin da yafi shi kyawu, da abin da yake shine mafi kyawu. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, da haka sai ka ga mutumin nan da akwai kiyayya da adawa tsakaninka da shi. Ka annahu waliyun hamim, ya zamanto kamar masoyi na kusa na kudda kudu. Wa ma yulqaha illa allazina sabaru, amma babu wanda zai samu wannan matsayi, babu wanda zai iya yin irin wannan aikin. Illa allazina sabaru, sai dai fa waɗanda suka yi haƙuri. Wa ma yulqaha, babu wanda zai iya haɗuwa da hakan. Illa bi fadlin azim, sai wanda yake da rabo, wanda yake mai girma. Wannan gabar ta ayar fadin Ubangiji ta'ala, wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa bi fadlin azim, a wannan gabar muka tsaya.
Na'am.
Wannan aya Ubangiji da yake ba daukaka yana lallashi tare da karfafa gwiwa ga dukkanin mutumin da aka munanawa, aka ce ya yi haƙuri. Ba ma iya haƙuri ba, a'a, wanda ya munana maka din bayan ka haƙura ka yafe masa, kuma bayan wannan mummunan abu da ya maka da kyakkyawan abu, ka nemi wani abu mafi kyawu na mu'amala ko na kyauta kai mata, shi ne ma'anar idfa billati hiya ahsan. Sai ka ga mutumin nan da kuke da saɓani da shi, kuke da gaba, ya zamanto masoyinka mai ƙaunarka na kud da kud. to Allah ya san hakan a dabi'ar dan adam yana da matukar wahala a ce mutum ya nuna na maka ba wai ka iya ka yace masa kade ba a bayan ya fiyar ba ka kyautata masa to wannan a dabi'ar dan adam yana da wahala to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar da kuma ayar da take bi mata dan ya karfafi gwiwarka ya kuma baka hakuri ya nuna maka cewa hakan in dai ka jure to babban arziki ne a gare ka shine Allah ta'ala yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru shine malamai suka ce ai wa ma yaqbalu hadhihi alwasiya babu wanda zai karbi wannan wasiyyaci daga wajen ubangiji da ya daukaka wa ya'malu biha ya aiki da ita illa man sabara ala zalika sai mutumin da yake da hakuri akan haka wato hakan yana nuni zuwa ga hakurin dan adam fa innahu yashqu ala an-nufus domin yin hakan abu ne wanda yake da nauyi a cikin zukata mutum ya bata maka bayan ka yafe masa kuma ka nemi abu na alkhairi kai masa kaga wannan ai abu ne mai nauyi a zukata zukatan mutane sun kasu kashi kashi wajen karbar sabani akwai wanda in ka saba masa shikenan fasar kurrama da shi har abada ayi ayi ya hakuri ba zai hakura ba akwai wanda kuma shi dan tsakatsaki ne in ka saba masa in an samu sabani da shi aka zo aka gaya masa ya ce to shikenan ba komai na yafi amma ba ni ba shi to ce aka yi kenan an ka yafi din su ake kuma ya zamanto da kai da shi tim da kaya amma ka ce ka yafi amma ba kai ba shi to kaga ya fiyar baka shi kamar kenan akwai kuma wanda zai ce ya yafe din kuma za a ci gaba da mu'amala amma kuma za ka ga mu'amalar ta fi komawa irin yadda take da saboda haka yanzu an koma rayuwar ka da ranka da hannu to mafi kololuwa a cikin wannan babin shine mutumin da bayan ya yafe an koma mu'amala kuma zai nemo alkhairai waɗanda suka fi na baya ya ci gaba da wanda ya bata masa to kaga wannan abu ne wanda yake fa innahu yashqu ala an-nufus abu ne wanda yake da tsanani yake da nauyi akan zukata shi sa ta ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi hazzin azim ba ku kuma wanda zai samu haka sai wanda yake da lada mai girma bi hazzin azim suka ce ai bi nasibin wafir wanda yake da rabo mai girma min as-sa'adati fid dunya wal ukhra rabon da dacewa a duniya da lahira Allah ta'ala ta sanya mu a ciki wasu kuma daga cikin malamai suka fassara bu hazzin azim anan da cewa shine wanda zai samu rabon aljanna kaga wannan lalle san babu wani rabo mai girma da kai aljanna Ali ibn Abi Talha ya rawaita asan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda inda Abdullahi dan Abbas yake jawabi a cikin tafsirin wannan aya Abdullahi dan Abbas yace abinda ayar take nufi shine amara Allahu almu'minina bis-sabri Ubangiji ta'ala ya umarci mu'minai a wannan aya da su zama masu hakuri inda al-ghadabi a lokacin da suke cikin fushi da bacin rai wal hizmi su zama masu juriya inda al-jahli a lokacin da mutane suka bata musu suka yi musu bawauta wal afwi su zama masu afuwa inda isa'ati a lokacin da mutane suka mumuna musu fa idza fa'alu zalika Abdullahi dan Abbas yace idan suka aikata haka asamahum Allahu ta'ala min ash-shaytan sai ubangiji mai girma daukaka ya ba su kariya daga shaytan wa jama'a lahum aduwahum wa khada'a lahum aduwahum ka'annahu waliyyun hamim sai Allah ya rankwafar da abokin gaban su wanda ya nuna musu kiyayya ya musu ba daidai ba kaga yanzu ya fada a gaban su kuma yanzu shine wanda yake kaunar su ya zama to abokin su na dindindin to wannan haka ake so zuciyar dan adam ta yi in kuma ya kasa to wannan alama ce da take cewa to shedan yana nan yana ta zuga zuciyar sa to shi kuma shedan idan yana zuga dan adam ba mai maganin sa sai Allah to shine a aya ta gaba Ubangiji ta'ala yace in ka kasa zuciyarka tana ta zuga ka kai hakuri to wannan zuga ce ta shedan to shine sai Allah ta'ala yace wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun kuma idan ka samu wata zuga daga wajen shedan fasta'id billah ka nemi tsaron Ubangiji mai girma ɗaukaka ma'ana idan ka ji ka kasa daurewa to kai cuta a wizi ka neman tsarin Ubangiji Ta'ala wannan shedan da yake so ya hana ka wannan aikin alkhairi. Allah Ta'ala ce wa imma yanzabannaka min ash-shaytani nazghun, ash-shaytanu a nan wajen wasu rikin ba da mai suka ce shine shaytanu jinni wato iblis shedan na aljanu wanda yake lalata zukata wanda yake zuga zukata yake umarta su da yin mummunan aiki. Wannan lokacin da shedan yake zuga ka akan kai wani mummunan abu ko ka kasa hakuri akan abin da aka yi maka, to nan ba abin da zai maka maganin sa sai Allah. Shi sa Allah Ta'ala ce fasta'iz billah, to ka nemi tsarin Allah da barinsa. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a a nan din ba wannan kalma take da ba ta haɗar da shedanin mutane da shedanin aljanu. Dan wani za ka ga zuciyarsa ta tana so ta yi amma ƴan fadarsa da ƴan gefarsa da na kusa da shi sai ta zuga shi tana cewa kai lallai yi abin da wani ya maka kai kuma ka haƙura amma dai saukinka ya yi yawa. To kaga wannan mai wannan maganar shedan ne, to shi ma fasta'iz billah sai ka nemi tsarin Allah Ta'ala ga barinsa. Shi ne a nan malam yake cewa inna shaytanal insi rubbama yattaqidu bil insani ilai, shi shedan na mutane watakila za a iya maganinsa ta hanyar a kyautata masa, ma'ana idan aka kyautata masa shikenan an gama da iyarsa. Amma fa amma shaytanul jin, amma kaga shedan na aljanu fa innahu la hilata fihi, ba ka da wata dabara ga barinsa idza waswasa illa al-isti'azati, ba ka da wata dabara a kansa lokacin da ya maka waswasi sai dai ka nemi tsarin Ubangiji mai girma da kuka. Shi ne ba nar illa al-isti'azati bi khaliqihi alladhi sallatahu alayka, ne dai ka nemi tsarin Ubangiji wanda ya halicce shi kuma ya dora shi a kanka kake neman ga wato ainihin yake nema ya dilmiyar da kai. Fa idza ta'atta billah, idan ka nemi agajin Allah ta hanyar ya kare ka gabarin shedan wal ja'ata ilai ka koma zuwa gare shi, to za ka samu sauki gabarin haka. Hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari da Muslim da riwayar Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazalla sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza qada ila sala, idan ya tashi bin sallah ya kuri yana cewa a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamdihi wa nafakhihi wa nafsi, ina neman tsarin Ubangiji Ta'ala as-sami'u al-alim, wanda yake da waɗannan manyan sufofi guda biyu, sufa ta as-sam'u da al-ilmu, shi ne as-sami'u mai ji, al-alimu masani, min ash-shaytanir rajim ya kare ni daga sharrin shaitan wanda yake tsinanne gaban rahmar Allah, min hamdihi daga yahucansa, wa nafakhihi da busassa, wa nafsihi da zukarsa. To haka ake so ɗan adam ya kiyaye. Wannan aya ya ƙunkuwa tana daga cikin ayoyin da kamar yadda muka faɗa Ubangiji Ta'ala yake umarnin bawa da ya zama to mai haƙuri da afuwa, in kuma ya ji ya kasa to ya nemi tsaron Ubangiji mai girma ɗaukaka daga shaitanin da yake zuga shi dabarin kasawa na haƙuri. Wannan aya akwai irinta guda biyu a cikin Al-Qur'ani, su uku ne rakkan da suka zo da irin wannan sako da babu makamancinsu. Aya ta farko ita ce aya da ke cikin suratul A'raf, inda Ubangiji Ta'ala yake cewa qul afwa wa amru bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un 'aliim. Allah yake qul afwa, ka ringa riƙar afwa akan duk abin da aka yi maka, wa amru bil urfi, ka ringa umarni da kyakkyawan abu, wa a'rid 'anil jahilin, ka ringa kauda kai ga barin wawaye a lokacin da suke maka wuta. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun, kuma idan ka samu wata zuga daga wajen shaitan yana so ya zuga ka a gabarin yin afuwa, a gabarin yin umarni da kyakkyawa, gabarin wato ainihin kauda kai gabarin wawaye, Allah Ta'ala ce fasta'iz billah, sai ka nemi tsari da Ubangiji Ta'ala, innahu sami'un 'aliim, lallai Allah shi mai ji ne kuma masani ne. Daga nan sai aya da ke cikin suratul mu'minun, inda Allah Ta'ala ce idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a, ka ingije dukkanin wani abu da aka yi maka mummuna da abin da yake mafi kyawu, na anu a'lamu bima yasifun, lallai mun san abin da suke siffanta ka da shi ya ma'aikin Allah. Wa qur rabbi, kuma idan ka ji ka kasa haƙuri din ko ka ji ka kasa mai mummunan su da kyakkyawa, to wannan yanayi da kai shiga akwai zuga shedan to da ka tashi kai addu'a kace rabbi ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsaranka gabarin zuga da wasuwasan shedan wa a'udhu bika rabbi an yahburun ina neman tsaranka ya Allah kada ka bar shedan ya kusance ni to sai kuma wannan ayar take gaban mu dake cikin suratu alif lam mim as-sajada inda Allah ta'ala yake cewa in fa bil lati hi ahsan fa idha allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان لغو فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لدى أغاشين السميع المجيب لأبن باي سكي أي كتاوى العليم مثلي لأبن سكي أي كتاوى لبنان سيأوين
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون
وأن الآية أبيض تعالى في فار باب العبالي لكم جل هنك لهم مدي أكان آية وينسى آية وينسى وأن تسكي قاس أبن قصى أنا جنسو وأن القدر عشيك الله تعالى من جرمه وأن تسكي نون بواير الله لسا موسى لكم جل شنتر أبو تامس شيشيك أي da kore bauta gabanin dukkanin abin halitta wanda ba shi ba shine malan anan yake cewa ya qulu ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa munabbihan khalqahu ala qudratihi al'azima yana mai jan hankalin halittarsa akan fili akali da kudratarsa mai girma wa annahu allazi la nadhira lahu Allah shine wanda ba shi da makamanci ba a kamanta shi da komai wa annahu ala ma yasha'u qadirun kuma Allah ne iko ne akan duk abin da ya ga dama daga cikin kudurorin Allah shine Allah yake wa min ayatihi kuma yana daga cikin ayoyinsa al-layl wan nahar dare da kuke gani da irin duhun da yake jafani baye da dare din wan nahar da kuma yini da irin haske da yake da bai baye da yini yake da bai baye da yini din dare a sufarsa yana da duhu yini a sufarsa yana da haske to Allah shine wanda ya halicci dare tare da duhun da yake tattare da dare ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci yini tare da haske da yake tattare da wannan yini din washamsu wal qamar kuma Allah ta'ala shine wanda ya halicci kwallon rana kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci kwallon wata ya sanya kwallon rana din ya zamanto haskensa ga haske ga zafi wannan zai ji ala shamsa ziya'an ya sanya hasken wata ya zamanto kwallonsa ga haske ga sanyi wal qamara nuran ya sanya wato ainihin hasken wata ya zamanto mai sanyi to duk waɗannan abubuwan ubangiji mai girma ɗaukaka shine wanda ya halicce kuma akwai hikima cikin halittar yini da dare akwai hikima cikin halittar hasken rana da hasken wata akwai hikima cikin halittar kwallon rana da kuma kwallon wata yana daga cikin hikimar da ta sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya ikhtilafun layl wan nahar jujjuyawar dare da rana shine dan mutane su ringa wato ainihin lissafi a tsakaninsu lissafi na dukkanin mu'amalarsu shi sa yake li ta'lamu adada sinina wal hisab dan kusan adadin shekaru kuma kusan adadin lissafin da ke tsakaninku adadin shekarun da wane ya a duniya ko adadin shekarun da aka yi ta fuskar wani tarihi da duniya ta gina dukkanin ake ganewa wani hisabi kuma ku yi lissafin da ke tsakaninku a nan ne za ku gane ta hanyar sati-sati za ku gane lissafin sati-sati duk ranar alhamis daga magariba zuwa isha ku zo tafsiri da babu wannan ba za ku gane wannan lissafi din ba ina ba ta mun gane wannan ta dan ne kake gane yau in an maka haihuwa to rana kaza shine suna misali idan aka yi maka haihuwa yau alhamis da safe ta nan ne zaka lissafa ka gano yaushe ne suna in aka yi maka haihuwa yau da safe yaushe ne suna ranar laraba ke nan ko saboda shi ana kirga da yini ne ina ba ta mun gano nan amma da za a yi maka haihuwa da yamma bayan faduwar rana ranar alhamis to saboda ka tura anan sai ka kirga shi da me alhamis saboda za ka kirga shi ne da al-lailu kun ko da saba aka yi maka haihuwa za ka kirga shi da me da an-nahar ina ba ta mun gano nan shi ne wa min ayatin al-lail wa an-nahar sanan ne kuke sa hukukuwan tsakanin ina ba ta mun gano nan dan saurayi ya je ban kai kudin nema a ce an aje masa shekara daya yana ganin tayi nisa kafin ya ankara sai ga zurrun ta dawo ina ba ta mun gano nan sanan ne ubangiji mai girma daukaka yasa kuke iya lissafin lokutan aikin haji ina ba ta mun gano nan shine ma'anar li ta'lamu adada sinina wal hisab sanan kuke iya lissafa shekarar ku nawa da yin kaza shekarar ka nawa da fara zuwa kasuwa shekarar ka nawa da yin aure ta'anka shekarar su nawa li ta'lamu adada sinina wal hisab wash-shams wal qamar kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya hasken rana ya kuma sanya muku kwallon wata da irin hasken sa kuma dukkanin sa akwai irin amfanin da suke kamar hasken rana solar energy ne yana ba ku lafiya a jikinku yana ba tsirran ku lafiya yana ba dabbobin ku lafiya yana caja ku ya caja bataran ku har ku samu damar da za ku kunna fakkoki da daddare ina ba ta mun gano wannan to dukkanin waɗannan halittar ubangiji mai girma ɗaukaka ne shine Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi al-lail wa an-nahar yana daga cikin alamomin da za ku gane cewa lallai Allah ya halicce ku kuma ubangiji mai girma ɗaukaka yana wato ainihin yana da kudura akan ku ne cancanta ku bauta masa shine al-lail wa an-nahar yadda ubangiji ta'ala ya sanya muku dare ya kuma sanya muku yini wash-shams wa al-qamar ya sanya muku kwallon rana da hasken ta mai dumi ya kuma sanya muku kwallon wata da hasken ta mai sanyi waɗannan abubuwa suna zuwa da abubuwa na amfani masu tarin yawa haka kuma suna zuwa da hukuma a tattare da su abubuwa ne da ubangiji mai girma ɗaukaka yake iya yin gargaɗi da su ta yadda idan bawa ya saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka ubangiji ta'ala yakan iya hukunta shi da waɗannan abubuwa ɗin dan wasu al'ummatai ɗin da daddare sun kwanta kafin su wayi gari ubangiji mai girma ɗaukaka ya halakar da su kamar mutanen annabi Lut alaihi salam lokacin da Allah ya fitar da annabi Lut da jama'arsa daga cikin Sodom annabi Lut sai ya tsaya yana tambaya ina cewa wani yaushe za a halakar da su Allah ya ce ba dai suna bacci ba to da asuba kafin su barka zan halakar da su inda maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqareeb Allah ya ce al'awran da muka yi musu shine lokacin asuba ne alaysa as-subh biqareeb yanzu lokacin asuba ba kusa yake ba ko shakka babu da kai da yan awanni yanzu zaka ga asuba ta yi ina fata mun gane wannan wasu kuma da rana ubangiji mai girma da suka yi halakar da su kamar adawa da samudawa duk waɗannan da rana akan ganin idan su ubangiji mai girma da suka ya halakar da su shi yasa al-hafiz abu ya'la Allah ya kansa da rahmatar rahma ya fitar da hadisi daga ruwayin jabir dan abdullahi Allah ya kara masa da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake la tasubbu al-laila wa an-nahar kada ku ringa zagin dare kada kuma ku ringa zagin yini wala shamsa wala al-qamar kada ku ringa zagin rana da irin hasken ta rana ta kwale din nan ka zage ka kace ka tayi zafi da yawa aiki ta take yi ina ba ta mun gane wannan wala al-qamar wala riyaha haka kuma kada ku ringa zagin iska saboda ita ma iska ta kan zo da abu na amfani ta kan zo da abu na azaba duk umarnin Allah ne wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin bayna yadi rahmatihi yana daga cikin ayoyinsa yanda yake Allah ta'ala yanda yake aiko iska ba za ka ce iskoki ba dan Allah ya ce wa min ayatihi an yursila riyaha ar-riyaha idan ina kalmar ar-rihu to a Hausa ba shi da fassara da galibi ina fata mun gane nan dan da kace iskoki to ya koma wani abu daban kenan a Hausa ko ya koma hauka da tambotsai sai dai kace an yursila riyaha ya aiko da iska fa mubashiratin bayna yadi rahmati wacce take bishara dangane da zuwan rahmar ubangiji mai girma da ɗaukaka to wasu kuma idan suka ga iska suna zaton ta bishara ce ashe ta azaba shi kamar mutanen ahqa mutanen annabi Hud alaihi salam kaga su da suka ganta suna murna Allah yake azaba shi falamma ra'awu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim duk kace wacce take dauke da azaba shine anan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wala biyaha kuma kada ku ringa zagin iska fa innaha tursalu rahmatan liqaumi domin Allah yana aiko ta su zaman to rahama ga wasu mutane wa azaban liqaumin kuma tana zaman to wa azaba ga wasu mutane a wannan aya ubangiji mai jima dauka ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar kada ku yadda ku ringa yin sujjada ga rana kada ku yadda ku ringa yin sujjada ga wata waɗannan dukkanin su halittar Allah ne ba a ba ban abota musu bane ba ina fata mun gane wannan kamar yadda sabi'awa suke yi maguzawa akwai sabi'awa maguzawa da suke bautawa rana suke masa sujjada akwai kuma waɗanda wata suke bautawa suke masa sujjada shi yasa kaga a lokacin kullowar rana da lokacin faduwar rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana kai sallan nafilar da ba ta da dalili haka kuma in ka idan da sallar asubani ba za ka tashi kace bari mu bayan ta da nafila ba domin daidai lokacin kullowar rana ne gudun kada ya zamanto ka dace da lokacin da suke bautawa rana lokacin da suke fitowa haka bayan sallar asar har zuwa faduwar rana ba za ka ke bance ta da sallar nafila mara dalili ba mara dalili ba gudun kada ya dace da lokacin bautar ku kiyaye ina cewa mara dalili domin ba da mun tattauna shin idan nafila tana da dalili a iya yin ta a wannan lokacin ko ba za a iya yin ta ba wasu da cin malamai suka ce a hakura da ita shi yafi wasu kuma daga cin malamai suka ce a babu laifi a iya yin ta ina fata mun gane wannan to saboda haka nafilar da take mara dalili ba za a yi ta ba amma nafila mai dalili kamar a ce ka shiga masallaci a bayan sallar asubahi ko a bayan sallar la'asar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da kai yin tahiyatul masjid yin sanya a lokacin shiga masallaci to a lokacin dan kai tahiyatul masjid ba lokacin ka sallata ba dalilin ka sallata shi lokacin shi aka hana a kebance da ibada mun gane wannan ubangiji ta'ala ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku yadda ku yi sujjada ga rana kada kuma ku yadda ku yi sujjada ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga ubangijin da shi ya halicce su a ce halittar Allah ba a bauta mata Allah ne ya halitta shi ya tantance a bautawa shi yake shi yasa yake allazi khalaqahunna wanda ya halicce su to a nan wajen malamai suka ce idan muka kula da kyau Allah ta'ala yake wasjudu lillahi allazi khalaqahunna sai kawo kalmar khalqa din da siga ta jam'i wanda yake mu'annas mun gane wannan jam'ul ina jam'i na mata khalaqahunna amma abubuwan da ya hana ayi wa sujjada ai abubuwa ne guda biyu yake la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar amma me yasa yake wasjudu lillahi allazi khalaqahunna to anan ne ta tsora wa malamai ta zo wasu daga cikin malamai suka ce damirin khalaqahunna yana komawa ne zuwa ga maganar farko al-ab'adul mazkur abinda aka ambata cancan nesa yo ai a farkon ayar ubangiji ta'ala ta yi wa min ayati lil-layli wan-nahari wash-shamsi wal-qamar saboda haka damirin khalaqahunna yana komawa ne zuwa kalmar ayat din wanda al-ayat jam'i ne na kalmar al-ayatu al-ayatu kuma muannatha ce dan haka jam'in ta sai zama to muannas yasa Allah ta yace wa sujudu lillahi allazi khalaqahunna ai kunna ai bi ma'anar aya saboda haka sai wannan umarnin ya zama to bai ke banta bane akan sujjada da yin da rana ko da wata a duk wata aya daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala duk wata halitta daga cikin halittocin ubangiji mai girma da kuka Allah ya hana ai musu sujjada wa ake wa sujjada Allah da ya halitta shi sa sai ce wa sujudu lillahi allazi khalaqahunna mun gane wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a damirin khalaqahunna yana komawa ne zuwa ga waɗannan abibadai guda hudu da Allah ya ambata fadan fashewa wa min ayatihi al-laylu wan naharu wash-shamsu wal qamaru to a nan wannan idan muka kula abubuwa ne guda hudu sun cancanta a yi musu damirul jam'i to amma bi daga cikin su mata ne bi daga cikin su maza ne wa min ayatihi al-laylu dare mai namiji ne ko mace namiji ne wash-shamsu mace ce wal qamaru namiji ne wa min ayatihi al-laylu wan naharu an naharu fa mace ce washamtu wal qamar ka gaji daga shi mutum yi daga shi na mutum a tsagida idan maza da mata suka da cikin jami'i wayke da jayar wani maza ko a me yasa nan aka ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna min yadda zamirin khalaqahunna yana komawa zuwa ga ash-shamsu wal qamar wal layl wan nahar da yasa ba a ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahum ba sai aka ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna sai waɗanda suka san sirrin harshen larabci suka ce ai saboda dukkanin su ghairul uqala shi kuma a ka'idar harshen larabci duk jam'in da kaji an ce masa hum lil uqala amma idan ghairul uqala ne ko maza ne ko mata in an tashi jam'ul inas ake ba yasa Allah yake wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budu mun gane wannan to an ga ta ko ta ma'anar ko a wuce Allah ta'ala ya ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna to sai wasu daga cikin malamai suka ce in kuka kula ba abu bi Allah ya hada aiwa sujjada la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari kaga da aka tashi wasjudu lillahi alladhi sai ake khalaqahuma sunsunidin to shine sai wasu daga cikin malamai suka ce eh tunda korewa ake ba da shi ake wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna dan abar kofar abu ta ba wai iya sunsubi Allah ya hana aiwa sujjada ba Allah ya hana aiwa sujjada ga rana ya hana aiwa sujjada ga wata ya hana aiwa sujjada ga safiya ya hana aiwa sujjada ga yammaci ya hana aiwa sujjada ga gunki ya hana aiwa sujjada ga shehu ya hana aiwa sujjada ga wali ya hana aiwa sujjada ga sufi ya hana aiwa sujjada ga kowa sai Allah ina ba ta mun gane wannan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kenan Allah eh saboda ka duk wanda yake kabarin wani ya faɗi ya sujjada to ya tabbata mushriki ne ina ba ta mun gane dole sai ya jaddada kalmar la ilaha illallah duk wanda yake ganin akwai wani mai yi ba Allah ba duk wanda yake ganin akwai wani mai agazawa ba Allah ba duk wanda yake ganin sai ya je wajen wani ya masa ulumboto sannan zai samu to ya tabbata cewa ya kauce masa barkin Allah Allah ta'ala yake kakkaje ko ina ka je zuwa ga Allah in an yi kake nema aya wajen Allah yake nema babu tabu wa inda Allahi rizqa wa abuduhu washkuru lahu ina fata mun gane wannan in lafiya ake nema wajen Allah yake neman lafiya in zaman lafiya ake nema wajen Allah yake neman zaman lafiya in soyayya kake nema tafi wajen Allah ya soka sai ya sa bayan ka su soka ina fata mun gane wannan amma sun so kake a soka ka tafi wajen wani wai ya hada maka kulumboto sai an soka din ai ta azabtar da kai balle ɗan matan yanzu da sabuwar barkin su suke yanka maza ina fata mun gane wannan saboda haka sai a kiyaye mun gane wannan Ubangiji ta'ala ya ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi kadai kuke bautawa in dai ka yarda Allah shi kadai kake bauta to kana kowa ka samu aiwa mun gane wannan wannan aya da take gaban mu malamai sun ittifaki akan cewa aya ce ta sujjada ma'ana idan an zo kanta a lokacin da ake kira'ar alqur'ani ana yin sujjada shi yasa ba wasu da cin malamai suka ambaci wannan sura da suna suratu sajada za su kira ta da suna alif lam mim as-sajada kamar yadda za mu ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna kiranta da haka to amma sun yi sabani a lokacin da kake kira'a a matsayin ka na al-ramma idan ka zo daidai ina ne ake yin sujjada wasu daga cikin malamai suka ce ana yin sujjada ne a daidai karshen wannan aya wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sai ka fada kai sujjada ga Allah sujudu tilawa na'am mun ga wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a sai ka gama karanta aya ta gaba fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wa hum la yasamun a daidai na sake sujjada ke sa a musabunku za ku ga adini wajen an yi tambarin sujjada din ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ce fa in istakbaru idan har mutane sun yi girman kai sun ki su yi sujjada ga Allah shi kadai fal ladina inda rabbika to ka sani cewa waɗannan da suke wajen ubangijinki mai girma ɗaukaka su ne mala'iku yusabbihuna lahu bil layli wan nahar sun kasance ko da yaushe suna maimaita tasbihi ga Allah fil layli da daddare wal nahari da kuma yini ma'ana ba dare ba rana kullum su cikin tasbihi suke wahum la yasamun kuma da wahum la yasamun kuma da sai ba sa gajiyawa ba sa kosawa in kuna ganin kun kosa in kuna ganin ba za ku ba Allah ba to Allah fa yana da bayin da ya kanada kawai su aikin su ibada ina ba ta mun gano wannan da aka yi isa idan ka bauta wa Allah kanka za ta cewa ubangiji ta Allah kake maka kake maka ina ba ta mun gano wannan kanka kan janyo wa matsayi kanka ka nema wa alkhairi da za ka ce kai ka gaji ba za ka bauta wa ubangiji ta Allah ba a cikin gidanka Allah sai ya fitar da wani babban bawan Allah da shi kuma baya gaji a cikin bautar Allah Allah baya da shabaki baya da iyaka ina ba ta mun gano wannan sai muke ayoyi daga
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
أنا أقول لك أنت أرى أن أقرأ بابا شوى أدركت دقيقا سياتي يتاير دمتك Allah ta'ala yake wa min ayati kuma yana daga cikin ayoyinsa lafazin ayat mun sha bayanin sa idan mana su bar magana ta kama wani lokacin akan ce al aya ana nufin al mu'jiza abinda Allah ta'ala ya saukarwa annabawa na gagaraba dan hujjar da ba a iya kamo ta wannan ita ce mu'jiza to da dama a cikin alqur'ani Allah yana ambatan lafazin aya yana nufin mu'jiza kamar ayat da ke cikin suratul bani isra'il inda ubangiji ta'ala yake ba da labari akan annabi Musa alaihi salam anan yace ya ba shi mu'jizoji guda 9 sai ya ambaci mu'jizar da suna aya Allah ta'ala yace wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyina ay 9 mu'jizatin bayyina muka ba shi mu'jizoji guda 9 mabayyana sannan kuma akan ce aya a cikin yaran alqur'ani ana nufin ayatul maqru'a aw al matlu'a أو المحفوظة في كتاب الله عز وجل إذن آيين ده أكي كارنتاسو أكي هدكيسو أكي تلاوة لتأشكل لتاكم قبيتي بجرمة وككا فوقم بكرانة سنة آيات القرآنية واتو آيين القرآن كما يند قبيتي تعالى يكي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته نم بمعنى آيات القرآنية آيين الله نا القرآن من قال عمر sannan kuma akan ce al'aya ana nufin al'alama alama da take nuna wa mai hankali abu shi yasa a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya ba mu labarin wasu tawaga daga cikin banu isra'il wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay bi ma'ana inna alamata mulkihi a cikin hadisin abu huraira mashhuri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayatul munafiqu salat ai bi ma'ana alamatul munafiq alamomin munafiki to haka anan wannan ma da Allah yake wa min ayati ayna lakum wa min alamatihi yana daga cikin alamomin da ake gane kudurar Allah ga alamar da yasa ka gane cewa yana da ikon rayar da matacce Allah ta'ala ce annaka taral arda khashi'a ai bi ma'ana hamida la nabata fiha zaka ga kasa kasasshiya matacciya wadda shuka ba ta fitowa a kanta saboda rani ne rani a lokacin zafi ne zafi kasa ta kone ba wani abu da take fitarwa na dan itace ba wani abu da take fitarwa na bishiyoyi ba wani abu da take fitarwa na ciyayi a kanta saboda ta fito annaka tabal ardu khashi'a Allah ta'ala ce fa idza anzalna 'alayha al-ma' amma da zarar mun saukar da ruwa a kanta ruwan sama ihtazzat sai kaga ta cakuɗa warabar sai kaga ta kumbura ta fashe ta fitar da 'ya'yan itatuwa sai kaga ta fitar da nau'in 'ya'yan itatuwa iri-iri wasu kagan su kwalla kadau wasu kagan su jajaye fayau haka za ka ganta ta fitar ta yi kyau in kana tafiya a gefen daji haka za ka ga ƙasar tana ba ka sha'awa saboda launukan irin abin da ta fitar na ciyayi hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat lokacin da kasa take caba adanta ta dauki ado kai da kanka mai kallon ta za ta burge ka ta dalilin saukar ruwa da ita to wannan misali ne ubangiji da ya ba dauka ya buga akan rayar da matacce annaka taral arda khashi'a kamar haka ne zaka ga mutum ya fadiya baya motsin komai baya iya tashi baya iya sarrafa kansa mutumin da ya fi shekara 50 a rayuwarsa shi yake wa kansa da kansa wanka amma yanzu ya mutu sai yanda aka juya shi sai an masa wanka baya iya motsi ba abin da yake numfashi a jikinsa to da zarar an binne shi a kabari ka kaddara irin yanda ake binne wato dan iri ne a cikin kasa haka ake shuka dan adam da zarar damuna ta zo yau da zaka je gonarka kai sansabe kai huda ka buda ka zuba dan iri a cikin wannan gona mun gane wannan gobe ka dawo wannan irin masarar da ka sa da wannan irin jiran da ka sa ko irin duk abin da ka sa na dan shuka wallahi idan ka zo ka tona wajen ba za ka gani ba ya rubuta ya bu kasa amma da zarar damuna ta sauka ruwa ya hadu da taki kasa ta cakuda ta cika ne ta cade sai kaga nan da nan kasa ta bude sai kaga dan tsuro ya fito kai ne ka saka kwayar iri guda daya amma sai kaga dogon zangari ne ya ta fito sai kaga kowace zangari ne ya ta fitar da ka guda 700 a cikin ta sai kullu sun guwa da tun mai azu abba gobe ku bayan su mai yasha haka Allah yake ga dama yanin nan ka to haka shi ma dan adam idan ya mutu ya zama iri da zarar an tsaga kasa an binne shi kamar an tsaga kasa ne an shuka dan iri da zarar lokacin rayuwarsa ta zo Allah ta'ala zai saukar da ruwa daga sama shi ake kira da suna ma'ul hayati ruwan da yake rayar da dan adam ruwan da yake rayar da duk abin da ya mutu ruwan da yake bude kasa ta girgiza ta fitar da duk abin da ta boye a cikin ta idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha duk wani abu da ya boye a cikin kasa sai ta fito da shi mun gane wannan saboda haka wannan ruwan shi zai fito da dan adam to shi sai Allah ta'ala ya ce fa idza anzalna alaiha alma ihtazzat sai ka ga kasar ta cade warabat sai ta kumbura ta fito da dan adam haka Allah zai tashi dan adam kai wai in ma baka gane wannan ba koma baya kaga ya ake samar da dan adam ai nan ana magana ne akan rayuwar dan adam bayan ya mutu hanyar da ake bi ai shuka a fito da dan iri ya fito da shuka a cikin kasa haka za a ba a tayar da shi bayan ya mutu kuma haka aka ba aka same shi shi ta su zama da cikin malamin suka ce wannan aya ta yi kama da rayuwar mace da namiji wannan ayatihi annaka taral arda khashi'a yana daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala da yake nuna maka gidan kudurarsa zaka ga al-ardu khashi'a kasa ga ta ake kashe irin rayuwar budurwa budurwar da bata tsan aure ba haka zaka ganta ɗan siririya ɗan cakwai ɗan kalan fata mun gano wannan ba wani abu da ya taba daga ta lam yazmitu lam qablahu wa la ja'al ba wanda ya taba rabata a cikin mutane ba wanda ya taba rabata a cikin aljanu haka zaka ganta ɗan limadima da ita ɗan cinutu da ita eh ka tambayi wanda suka shekara 10 shekara 20 da matar ka mana da da ya auro ta ya daga ta sama yake yi amma yanzu ai ko da kurar baro ya fi karfin ya daga ta ita ba ta mun gane wannan to haka za a kawo ta gidan kakkafai da ita haka za a kata koma yar mece ce to da zarar ta zo gidan to ka dauki rayuwarta kamar rayuwar gona ce gona ce yanzu abin da ya rage maka sai sassabe shi shuka fa idza anzalna alaiha alma ana auratta da yan watanni ruwa ya fara shiga cikin jikinta ihtazzat sai kaga dan dan ta canja masu zuwa ganin dakin amarya sai kaji suna bada labari ya wanda aure ya karbe ta wa yake zaton za ta yi kiba idza anzalna alaiha alma kenan ina fata mun gane wannan to ya ba za ta yi kiba ba ta samu canjin wajen kwanciya a da a gidansu da ita da kannanta suke turere ne a daki yanzu kuma dakin ta ita kadai ga gadanta sabo kar ga fanka ga sola inda an yi ga AC ina fata mun gane wannan sannan da sai abinda ta zo ta tarar a gannu za ta ci sai abinda aka nemo aka baka sadaka a gidansu, yanzu kuma ta zama to ministan kula da harkokin cikin gida, ita take da zaɓin ta dafa abinda take so ta ci. Ina fata mun gane wannan. Da can ƙarshen ta tana cin shinkafa mai zakuwa, yanzu kuma ta zo gidan da za ta ci shinkafa ƴar gwamnati ko za ta ci irin artificial shinkafar nan basmati. Ina fata mun gane wannan. Hankalinta kwance. To sannan kuma uwa uba idan dare ta kan karbo wani sako a wajen mai gida, fa idza anzalna alayka alma, saboda haka in tabbar sai kaga nan da nan ta canja warabat, sai kaji an ce an samu sako, an samu me, an samu rabo kafin wata tara, kafin shekara daya, wa an batat min kulli zawjin baqi, sai kaga ta fitar da dukkanin nauyin abin da ta kunsa, wata ta kunshi da namiji sai ta duro shi, wata ta kunshi ta mace sai ta duro shi, wata ta kunshi wake da shinkafa maza da mata a cikin ta sai ta bure su, wasu duka waken ta kunsa sai ta zo da yan biyu mazaje, wasu dukkanin su shinkafa ta kunsa sai ta zo da yan biyu mata. Ina fata mun gane wannan. To daga nan kuma ita ma ta fara cika, ta fara girma. Shine Allah ta'ala ce innal ladhi ahya adamu bil mauta. To idan ka yadda ta hanyar shuka aka same ka a cikin mahaifa, to haka in an shuka ta a cikin kasa dole ta fito daga cikin ta. Dan ka dan adam yana da uwa guda biyu, yana da uwa mahaifiya wacce ta dauki nauyin cikin sa a cikin cikin ta, wanda ta zo ta yi bikin sa ta haife shi, sannan yana da uwa kasa wacce ita za ta dauke shi ta koye shi a cikin cikin ta har zuwa tashin alkiyama ta bulluto da shi. To shine Allah ta'ala ya ce innal ladhi ahyaha, lallai wanda ya rayar da wannan kasar, la muhyil mauta, wallahi sai ya rayar da matacce, innahu ala kulli shay'in qadir, lallai ubangiji mai girma dauka mai iko ne akan komai. Daga nan sai ayi nan gaba,
innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
الله تعالى يقول إن الذين يلحدون في آياتنا كما وردنا ذكي إلهاد أشهر آيوم وصل الشبع لمن kamar Abdullahi dan Abbas a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ibrul umma, yace abinda yake nufi da ilhadi shine wad'ul kalami ala ghairi mawadhihi, ta canza zance su sanya shi akan abin da bai dace ba. Fatada ibn Abi Di'ana as-Sadusi da wasu cikin malamai kuma suka fassara kalmar ilhadi a nan wajen da ma'anar kufuri, kafirci da wuce gona da iri, yace huwal kufur wal inad, wato waɗanda suke kafircewa Allah, suke kafircewa sabon Allah, suke kafircewa sakonnin da Allah ya aiko ta hannun annabawa, wanda ina da suke wuce gona da iri. Shine Allah ya ce fi ayatina a cikin ayoyinmu, la yakhfawna alaina, daddai la yakhfawna alaina, Allah ta'ala ya ce daddai ba za su taɓa ɓuyar mana ba. Duk ka gama siyarka, ka gama duk abin da za ka aikata a duniya, kai komai ba komai, akwai ranar da za ka samu komai. Ina fata mun gane wannan. Dan haka dan adam idan ka ga yana abin da ya ga dama, ai babu karwani ne, babu kasashe sai barare, babu gagarare sai barare. Mun gane wannan. Shi yasa Allah ke la yakhfawna alaina, ba za su taɓa ɓuya gabanmu ba, ba wanda ya sai ɓuya. Afaman yulqa fi nnari khayrun, yanzu shin wanda ya yi aikin da ainihin alkiyama za a wulla shi a cikin wutar jahannama shi ya fi alkhairi, amma ya ake amina yawan alkiyama, wanda zai zo cikin aminci a ainihin gobe alkiyama, wanda ya ce Allah shi ne ubangijin da ya tsaya tsayin daka wajen bauta da shi da wancan waya kuwa ne, wacce ta baro man ya ake amina yawan alkiyama, wanda zai zo cikin aminci a ainihin gobe alkiyama shi ya fi zamantowa mai alkhairi. Allah ta'ala ka sanya mu a cikin min. Ubangiji Jalla wa'ala ya ce ni'imal wa ma shi'itum, ku aikata abin da kuka ga dama malamai suka ce wannan fadarfe ne ira ba ta mun gano gargadi ne wadiji ne ba wai an ce an baka lasisin kai abin da kake so ba a gargadi ne in ce ka aikata abin da son zuciyarka yake so to ku za ka ga abin da zuciyarka ba ta mun gano wannan innahu bima ta'maluna basir ku sani cewa lallai Allah ne ganin abin da kuke aikatawa ne a gaba Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru bizikri lamma ja'u lallai kaga waɗanda suke kafircewa zikiri lokacin da ya zo musu azzikru a nan wannan suka ce bi ma'anar alqur'ani waɗanda suke kafircewa alqur'ani suke kafircewa dokar alqur'ani suke kafircewa saƙon alqur'ani lamma ja'u a lokacin da ya zo musu a nan Allah bai faɗi hukuncinsu ba amma da ɗabi'ar zancen shi ne Allah zai sa su a wutar jahannama daga nan sai Allah ya ci gaba da faɗar falalar alqur'ani ɗin ya ce wa innahu kuma shi lallai alqur'ani ya kasance la kitabun aziz littafi ne wanda yake mabwayin gagara ba dau irin littafin da baka taɓa ganin irinsa ba babu littafi kamar yadda na faɗa a tafsirin shekaran jiya babu wani littafi da aka yi wa hidima ta ilimin irin littafin alqur'ani ko ba za a din ba za a taɓa daina masa hidima ba har zuwa tashin alkiyama duk wani ilimi da ka sani a duniya a cikin alqur'ani ake tsantsano shi a nan ake saƙo shi a nan ake samun fomula ɗin wa innahu la kitabun aziz kuma saboda buwayar alqur'ani har yau an kasa zuwa da irinsa ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi ta'addi ya ce in mutane da aljanu za su haɗu su zo da irin qur'ani ba za su iya ba قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كيف وقع القرآن جباء وذلك القنشي بسوروري قدامهم الدليل هم الأقرباء wanda suka fara daga suratul fatiha suka tike a suratul nasi a'a kai an maran gwanta musu in za su iya su zo da sura goma fa a su bi ashirin suwarin min mislihi su zo da sura goma kwatankwacin alqur'ani kuma ba za su iya ba kai ba ma sura guda goma ba zaɓa su da za su dan su zaɓa su darji sura ɗaya rakkal su ɗauka a cikin surorin da suke fi kowanne tsawo kamar irin suratul basara ko suratul ali imran ko suratul nisa'i ko ma'ida ko al'ami ko la'arabi kai in ba ba za su iya wannan ba su ɗauki wacce ta fi kowacce rashin yawan ayoyi waɗanda ba su tsawo kamar suratul ikhlasi ko suratul kautsari ko suratul asr su zo da irin ta sura ɗaya sun kasa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كن يمو دول من إنكما المغانا كن يمو دول من إيا باكين فلا أجي كن يمو دول من ديك دفساهر إيرا زنشي كن يمو دول من بلاغر مغانا يزو يتعاكو إن تركو ما سجسكيا لذاكو يزو على فتوك وشن القرآن wadannan nan ba ana magana da larabawa masu fasahar zance ana magana da yan baka da suka kowa iya tsara zance da magana ko shi sa da suka kasa sai Allah ya rufe kofar ya ce fa in lam taf'alu in ku yau in yau da alqur'ani yake sauka a gaban ku kun kasa ba za ku iya ba walan wannan lam din da nafi ta'dil har abada ba a samu wani dan karambani da zai iya ba kuma har yau kofar a buɗe take har yau ina yan baka suke ina mufakkirun ina yan falsafa ina masu iya magana suna ina sun mutu ba wai sun yi bacci ba wa innahu la kitabun azim littafi ne mabuwaye saboda buwayar alqur'ani shine littafin da yake tafiya da kowane irin zamani yanzu abu zai faru kana tambayar malami zai dauko maka aya a cikin alqur'ani sai ka duka madan matsalar ka tsaka kuma yau shekarar ta 1400 da wani abu da saukarta ina fata mun gane wannan yan da haka suka ringa kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ringa ba su amsa to haka a yan yanzu din in sun kalubalantar qur'anin yana nan malamai da Allah ya koye alqur'ani a cikin kirazonsu suna nan malamai da Allah ya haska wa hasken fahimtar alqur'ani a kwakwalansu suna nan da kun faɗa za a ba ku amsa yan baya ma ba su ciri ba ba balle yan yau da suka ringa kalubale a tafi da duwatsun makka a yayyanka garin makka Allah ba da Qur'anin ya ba su amsa ba
walau anna Qur'anan tuyirat bihi al-jibal aw qutti'at bihi al-ard aw kullima bihi al-mawt lakan hadha al-Qur'an sama al-Qur'an ne wa qala alladhina kafaru laula unzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida Allah yake kadhalika yuthabbitu bihi fu'ada wa rattalahu tartila wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil-haqqi wa ahsan tafsira sama al-Qur'an Allah ya ba su amsa da suka ce lan nu'min laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a a karshe ne Allah yake musu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula da azmin nan wa muku da shi annabta bai ishe ku ba nan ne ya ishe saboda haka yana daga cikin buwayar al-qur'ani shine littafi ne na mu'jiza da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta goma shi da shi kuma ya bambanta da ragowar mu'jizar annabawa domin duk annabawan da suka wuce a baya an yi mu'jizar su ta gama ta yi expire yau ina sandar annabi Musa ai sai ka karanta labarin da Al-Qur'ani yau ina na kasu Salihu sai dai ka karanta labarin da cikin Al-Qur'ani yau ina likitancin annabi Isa wa ubrihul akmaha wal abrafa wa umril mauta bi iznillah sai ka je cikin suratu Ali Imran sannan ka karanta amma Al-Qur'anin yana nan ana karanta shi a kasashen Larabawa ana karanta shi a kasashen Turawa ana karanta shi a kasashen mu na tukururai biladin tukurur ina fata mun gane Allah ko ina a duniya ana karanta shi ya tafi cikin mahudar rada da mafatar rana saboda wa innahu lakitabun aziz littafi ne mabuwayi duk wanda yake karanta shi zaka ji sakon Allah idan Balarabe a Makka yana karanta maka alqur'ani sai ka ji duk duniya ba wanda yake alqur'ani sai shi da ka je kasashen Turawa ka samu manyan alarmomin su kuma sai ka ji a can alqur'anin ya fi dadi kana zuwa nan ka samu garangaran kafu gari ya fara rera maka alqur'ani sai ka ji kamar dan muwa aka saukar da alqur'ani wa innahu lakitabun aziz littafi ne wanda yake mabuwayi ya dace da harshen duk wanda ya iya shi ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce la ya'ti al-batil da dai barna ba ta shigarsa ba ta zuwan masa min bayyi dai ita ga bagare shi wala min khalfihi ko ta baya gare shi tanzilun saukakken littafi ne min hakimin da wajen ubangiji mai hikima wanda ya cika shi da hikimomi shi yasa ce kitabun fussilat ayatuhu thumma ukhimat mun ga wannan min hakimin da wajen ubangiji wanda yake mai hikima hamid a nan wajen suka ce bi ma'ana mahmud wato wanda yake shayabo shi ubangiji bai girma daukaka lokaci ya ce ya cinye abin da kuma rarrabe Allah ta'ala ta ba mu lada wanda muka kuskure ko tuba har shi ubangiji ta'ala ta yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.